أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رسول الله مداسورة رمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم مداسات يكسن شواتا ردكو جنو نسابا شرينا فتوه الرحمة شرين تكيبا قداما دومين اي كودا أمبو ينكو دند اشافاء الديني درا يوازو أغمالا دونون سامو مبتا kuma wannan shiri kuna da damar aiko da tambayoyin naku ta hanyoyin da ake aiko da sako wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 360 4155 ko kuma ta kan addressin email na fatawirahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirahma da ke kan shafin mu na sada zumunta da ke Facebook. A yau dai muna asabar 19 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina, da kuma ya daidai da 7 ga watan Fabrairun shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shirin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemon OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أنا كيم وما سو كلو دسول علمو أو نمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبي هكما هنا شوى بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ظنوا علي كرام. وتكساتا كلا تايما زالين شيتنا لدرجة أو جينا. hakanan mutane na koda sun mun ruwa suna da daraja a wajena. Wannan magana ta shi haka take, duk mutum wanda ya san abin da yake yi mai hankali zai so kasarsa, zai kuma so ga ci gaban kasarsa, hakanan zai so al'ummarsa, zai kuma yi fatan ganin ci gaban al'ummarsa. Da da kasarsa ta gurɓace ta lalace ba zai kita ba, zai so ya ga cewa ta dawo kan turba mai kyau, al'amuranta sun gyaru, tana samun ci gaba a kullum. Hakanan mutanensa sai da suka nuna masa rashin kyautawa, to zai ci gaba da ɗaukar su akan cewa su ne nashi, kuma zai yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya ga cewa ya dawo musu da martabarsu da darajarsu. Haka ya kamata duk wani ɗan ƙasa na gari ya rika ji a tare da shi. Haka ya kamata duk wani shugaba da duk wani talaka da duk wani mai kuɗi da duk wani attajiri da duk wani babban malami ko babban dan boko ya rika sawa a ransa cewa ƙasarsa ƙasarsa ce, kuma ya rika jin cewa ci gaban ƙasarsa da samun ɗaukaka da daraja da walwala a cikin ƙasarsa abu ne mai muhimmanci a rayuwarsa. Babu shakka a 'yan shekarun nan ƙasarmu ta Najeriya tana cikin abubuwa masu rikitarwa ƙwarai da gaske, kuma masu dama lissafi, musamman ta fuskar tsaro da kuma ta fuskar zamantakewa. Ta fuskar tsaro da ta fuskar zamantakewa, ba a maganar ta fuskar tattalin arziki, domin idan aka ce an rasa tsaro kuma zamantakewa ta lalace, to dole tattalin arziki ya baya. Babu inda aka taɓa samun ci gaban tattalin arziki a yayin da lamarin tsaro yake da rikici. Alkur'ani a wurare daban-daban Allah ya nuna mana muhimmancin tsaro, ya nuna mana rayuwar mutane ba za su tafi ba, ko dai ta kasuwanci ko ta addini ko ta zamantakewa ba za ta yi ba sai da tsaro. Ya sa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya goranta wa Qurayshawa da cewa ya ba su tsaro yayin da wasu suke cikin tsoro so Allah subhanahu wataala ya ba su tsaro a walam nuwakkil lahum haraman amina wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim cewa ba su gari harami mai aminci ba a lokacin da ake wabce mutane a daura da su wato ana kawo mutane harhare ana kama su a tafi da su a matsayin bayi yayin da kuke cikin aminci Allah subhanahu wataala ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf haka su bauta wa ubangijin wannan dakin shine dakin Ka'aba alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawf kuma ya ba su aminci daga tsoro annabi Ibrahim alayhi salam cikin addu'o'in da ya wa gari mai alfarma na Makka ta masa addu'ar Allah ya sanya shi zama gari ne mai aminci mai zaman lafiya rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir yace ya Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci wato gari ne mai zaman lafiya gari ne da mutanansa suke cikin kwanciyar hankali hakanan a wani gurin yace rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci kuma ka nesanta ni da ƴaƴana daga bautar gumaka malamai suka ce ku duba ku ga yadda annabi Ibrahim sai da ya fara zancen ya fara roƙon Ubangiji ya sanya garin ya zama gari mai aminci sannan ya roƙi Ubangiji ya nesanta shi daga bautar gumaka wato abin da ya shafi shanin ibada saboda shi kansa addini ba zai tsayu ba ibadar ba za ta yiwu ba bautar Allah ba za ta samu ba idan aka ce babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali mutane ba za su iya karanta alkur'ani a cikin nutsuwa ba za su iya fita sallah su yi sallah ba za su iya haduwa su yi wa juna wa'azi ko darasi ko nasiha ba kowa yana cikin tsoro da firgici saboda ka kaga ashe tsaro da kawarwa mutane tsoro shine abu na farko sannan duk wani abu zai biyo bayansa musamman tana fama da rikirkitu na cikin gida wanda abubuwa ne waɗanda mu a namu hanyar masu addini muna ganin cewa duk mu muka jefa kanmu a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zalintar bayansa amma rabbuka bi zallamin lil abid inna allaha la yazlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yazlimun Allah ce ba ya zalintar bayansa da komai haka nan ubangiji ya ce ba ya zalintar mutane sai dai su mutane su zalunci kansu Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa jefa mutane cikin wani hali na taraddudi hali na kawo da matsi ba haka kawai ba tare da sun yi wani abu da zai jawo musu wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai Allah baya canzawa mutane ni'imar da suke ciki da ni'imta su da ita da jin daɗin da suke ciki canza musu da rashin jin daɗi da rashin ni'ima da wahala har sai sun canza abin da yake tare da su wato idan suka canza ɗabi'unsu da halayensu da kyakkyawar ta'adarsu da gaskiyar da suke kai suka canza ta zuwa ga ƙarya to dan ma sai Ubangiji ya canza musu to haka nan ba zai ƙara dawo da su kan hanya ba daidaiciya ba sai su kawo su ma sun gyara kansu Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ce Allah ba zai canza wa mutane yanayinsu ba sai sun canza su ma nasu yanayin Ubangiji haka yake mu'amalantar mutanensa bisa wanda sunnar tashi sunna ce wacce ba za ka taɓa samun canji a kanta ba walan tajid lisunnatillahi tabdila wacce ba za ka samu canji da musanyawa a cikin sunnar Allah ba haka ya yi wa na farko haka kuma zai yi wa na ƙarshe duk sanda mutane suka jawo kansu to haka Allah zai mu'amalance su watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ce waɗannan su ne kwanakin da muke jujjuya su a tsakanin mutane haka sunnar Allah gudana take ba je take ba tunda Allah ya halitta ya sanya sunnoninsa su ne dokokin gudanar da wannan halittar, to haka suke ta tafiya, ba doka ce dan adam ba. Za a dakatar da ita, sannan ko a ce za a mutu garan bawon sunnar Allah da ta danganci rayuwar dan adam a bayan kasa sunna ce guda daya, haka ya gudanar da ita, haka kuma take tafiya. Idan mutane suka kyautata, Ubangiji kyautata musu. Idan suka kyautatawa, kansu suka yiwa. Allah ce in ahsantu ahsantu li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah ce in kuka kyautata, sai mu kyautata muku. In kuma kuka muna na to dan kanku, haka Ubangiji ya kafa mana hujja, ya tsar mana da hujja. Wallahi yana gaya mana duk sanda muka koma zuwa ga laifuka, shi ma Allah zai koma zuwa ga wannan sakamako. Ina wuce wannan, in kuka koma komawa, ma za mu kuma komawa zuwa ga abin da kuke kokawa a kansa. Don haka wannan ita ce sunnar Allah, kuma masu addini haka suke kallanta. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba a saba min musibatin fa bima kasabat aydikum, da abinda kuka yi gani na musiba ya same ku, to abinda kuka aikata ne wa kanku ne. Haka Allah ce duk wata musiba da ta same ku, abinda kuka yi jawo wa kanku ne. Tsuntsun da ya jawo ruwa, shi ruwa yake duka. Kuma yadda sunnar Ubangiji ta gudana, idan aka samu wasu suna kyautata dokokin Allah, suna gudanar da zalunci a bayan kasa, aka kasa samun waɗanda su riƙe hannunsu, su dakatar da su daga cin zarafi, daga cin zali, to Allah ya tashi kawo musiba, za ta shafi kowa da kowa. Ta kufin na talla tusiban na lazina zalamu minkum khassa, shi ku guji fitinar da ita zo, ba za ta tafi ta akan wanda suka yi zalunci kaɗai ba, za ta shafi azzalimin da wani bai zaluncin ba. Cewa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna li mahlikihim mawida, Allah ce waɗannan garuruwa ne da muka halakar da su yayin da suka yi zalunci. Ubangiji ya faɗi dalilin halakar da su, ce saboda zaluncin da yake ta gudana a cikinsu. To Allah ya tashi halakarwar, ba zai dakatar da halakarwar akan waɗanda suka yi zaluncin su kaɗai ba, har ma waɗanda ba su ji ba su gani ba abin zai shafe su. Sannan daga baya Ubangiji ya tashi kowa akan niyyarsa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ce wasu mayaka za su fito da ne za su yaƙi ɗakin Ka'aba, sai sun zo wani wuri, Allah ya halakar da su a kasuwanninsu da mutanen ciki. Aisha radiyallahu ta'ala anha ko Ummu Salama yake tambayarsa cewa za a halaka su a cikinsu akwai na kirki? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza kathura al-khabath thumma yub'athu kullun ala niyyatihi. Eh, Annabi ya ce haka ne, za a halaka su yayin da marasa kirkin na banzan suka fi yawa, yayin da suka yi yawa suka yawaita, haka tashi sai a halaka su duka, sannan kowa sai a tashi shi akan niyyarsa. Mutumin kirki ya tashi a gaban Ubangiji yana mutumin kirkinsa, na banza ya tashi a mutumin banza. Saboda haka dole ne in ana so a magance fitina, to dole ne kowa ya tashi ya bada gudunmawarsa, kuma dole ne a dubi abubuwa da dalilan faruwarsu. Kada a ce kawai za a yi ta ba wa mutane kamar mara lafiya ne, kawai a yi ta ba shi maganin kujerar raɗaɗi da zafi, amma cutar tana nan jikinsa. Illa iyaka zai ɗan samu sarara wani ɗan lokaci, daga zarar wannan maganin kuma aikin nasa ya ƙare, sai zafin ya ci gaba ya dawo masa. Wannan ba shi ne abin da ya dace a ce ana fuskantar matsala da shi ba, shi ne abin ciko dalilin faruwar abin da yake faruwa, kuma a magance shi daga tushe. To shi ne za a kawo ƙarshen abin da yake faruwa. Muna ganin kashe-kashe kullum sai dai ka ji sababbin alƙaluma na mutanen da aka halaka. Ana jimamin na yau, gobe kuma sai ka ji wani an manta kuma da wanda ya faru yau. Ana jimamin na cewa an kashe mutane kaza a wuri kaza, sai ka ji gobe kuma abin ya ɓulla a wani wuri, cikin hankali kuma ya koma kan waɗancan, ya bar waɗannan. Kullum abin da muke ji kenan, muke karantawa, muke gani, ana ta faɗa. Wanda dole ne ta shi a fuskar matsala daga tushenta. Rayuwa ba za ta yi wa kowa daɗi ba idan ta ci gaba da tafiya a haka. Mai mulki ba zai ji daɗin mulkinsa ba. Attajiri ɗan kasuwa mai wadata ba zai daɗin wadatarsa ba. Haka nan malami ba zai ji daɗin malintarsa ba. Talaka ba zai ji daɗin rayuwarsa ba. Matuƙar dai abubuwa sun ci gaba da tafiya a haka. Muna ji muna gani a 'yan kwanakin baya da suka wuce a nan jihar Kano matasa waɗanda suke 'yan bana bakwai ya ci a ce waɗannan matasa ko suna makaranta ko suna kasuwa ko suna wajen da za su amfani al'umma amma suka yi diran dukiya idan wani bawan Allah suka halaka matarsa da 'ya'yansa duka. Mai ji wannan ana labarinsa ko da a ce wannan a fim aka yi shi za a ce kai wannan marubucin labarin fim ɗin nan ko shi wanda ya ɗauki ɗawainiyar gudanar da fim producer ko darakta na fim ɗin nan za a ce lallai wannan mutum ya shirya wani abu na rashin nuna tausayi da insaniya ballantana abu ne wanda ya faru ido ya gani kunne ya ji kuma aka tabbatar da cewa eh wani abu ya faru ba mafarki ake ba ba fim ake nunawa ba. Kuma a cikin gari irin wannan na Kano garin da yake babba a cikin a ƙasa irin wannan ta Najeriya da ma ƙasashen Afirka duka wanda ya yi shahara da ilimi da addini da kasuwanci da sarauta babu abinda bai tara ba na ƙasaita da girma da ɗaukaka. Amma a ce a irin wannan gari irin wannan ne ya faru kuma ba shi ne faru ba ya faru ire-irensa a baya kuma gashi yana ta ci gaba da faruwa kuma yana faruwa cikin wani yanayi wanda ya fi na baya ma da aka ce ya faru a baya. Kuma abubuwan haka suke ta faruwa suna ta gudana babu shakka wannan inda hankali ya kamata a shekara abin yana girgiza mutane kuma ana ta bincike da bibiya mai ya jawo faruwar irin waɗannan abubuwa. Galibi idan wani abu ya faru kawai tunanin da ake yi a gano mai laifi a hukunta shi kawai shi ke nan tunaninmu wannan ɓangare ne na abin da zai kamata a yi shi ne idan yi laifi a gano mai laifi a kama shi damar da shi ga hukuma yadda za ta hukunta shi wannan abu ne da yana daga cikin abin da ake buƙata amma ba shi kaɗai ba. Idan irin waɗannan abubuwa suna faruwa sun faru yau sun faru jiya kuma sun ta faruwa a baya ya kamata tunani ya koma a kan cewa me ya jawo waɗannan abubuwa suke faruwa a yanzu wanda a da can ba a san da su ba ba a ma tunaninsu amma yanzu ga shi suna faruwa dole akwai dalili ruwa ba a tsami banza dole in ka ga abu yana faruwa to akwai sababbansa kuma Allah ya sa masa sababi duk abin da yake jawo abu za ka daina kawai tunanin a kama mai laifi shi kaɗai a hukunta ana ganin shi kenan a me ya jawo abin ya faru kuma ire-irensa da suke ta faruwa a baya me ya jawo faruwarsu wannan yana da kyau kuma a wannan shi ne zai wato ɓaɓɓako matsalar tun daga tushenta a magance ta amma yanzu don ka magance arata wato ka magance symptoms da ake gani tare da mara lafiya amma cutar ka manta jikinsa to wannan babu shakka ba kai komai ba wani ɓangare ne kai amma ba duka ba ka bar kuma babban abu wanda shi ne ba kai ba saboda ka irin wannan ta faru kamata a ce hukuma da ɓangarorinta da yawa ɓangarorinta daban-daban sun tashi hoɓɓasa sun shiga bincike gadan-gadan a kan sababbin faruwar waɗannan abubuwa da kuma tunanin hanyoyin da za a magance su ba kawai a yi ta tunanin cewa ai mai laifi an gano shi an kama shi ba za ka mutane kusa ido a hukunta shi shi kenan dole ne a ji me ya sa abubuwan nan suke ta faru ai ba shi ne farko ba a baya an yi irin wannan kuma shi kansa mai laifin wannan ba wanda ne na farko da ya yi irin wannan laifin ba a baya irin waɗannan laifukan me ya sa yake yin wannan laifin kuma ta ina ne wannan tunanin ya zo masa menene da ya sa a da can babu yanzu kuma aka samu irin waɗannan laifukan dole ne a tashi a yi bincike mai zurfi hukumomi su ba da hankali da zaunar kullum ana bincike ana tattauna da masana don a gano bakin zaren da ya jawo waɗannan faru waɗannan abubuwa ba kuma kuma ƙoƙarin datse su to amma yadda muke ganin abubuwa suna gudana mutane kamar kawai dai tunani ake yi an kama mai laifi ko a kunta shi me yasa yi laifin dole duk wani laifi da ka gani akwai dalilin da yasa aka yi shi ba kawai yake faruwa ba kuma mutane su ɗau makami suna da kashe jama'a akwai dalilin da yasa suka ɗau makami ko dai dalilin zai gamsar ko ba zai gamsar ba amma dai akwai dalili akwai abin da ya ja su suka shiga wannan halkar ko dai barin su da aka yi babu tarbiya babu ilimi babu sana'ar yi an zuba mu an zura musu ido ko an kyale su haka daga baya suka zama abin da suka zama galibi aka koma za a ga cewa akwai wani abu da ya faru haka kawai ruwa ba ya tsami banza dole akwai abin da ya fada cikinsa akwai abin da ya lalata shi a yi kokari a gano waɗannan abubuwa a shawo kansu to shi ne za mu samu zaman lafiya kuma ci gaba da komawa ga Allah da ba wa 'ya'yanmu tarbiyya mai kyau dora su akan tafarki madaidaici da nuna musu abin da ya dace da nuna musu abin da bai dace ba da kama hannun duk wani wanda ake ganin zai karkace a dawo da shi kan hanya da tsawatarwa duk wanda ya kamata a tsawatarwa da hukunta wanda duk ya kamata a hukunta a yau sai ka ji an ce an kama mutum da laifi gobe sai ka ji an kuma cewa an kuma kama shi da laifi to ina laifin da jiya kuma da hukunci aka yi masa da har ya fito yanzu ya ci gaba da laifinsa abin da ake cewa ana kama mutum a kai shi gidan gyaran hali da aka shi wannan halin na su bai gyaru ba sai ma ƙara gaba da yi kwanan na ga ana fari 'yan sanda suna nuna wani matashi akan cewa an taɓa kama shi a baya ma har ya sare wa ɗan sanda hannu ya hau mota 'yan sanda ya farfasa ta an kama shi an kai shi gaban alƙali amma yanzu ga shi kuma an kuma kamo shi cikin waɗanda suka yi wani laifi me ya faru mutumin da har ya sauke hannun ɗan sanda ma'ana ya yi yunƙurin kashe ɗan sanda bai yi nasara ba amma ya yanke masa hannunsa ya lalata motar jami'an tsaro ana maganar watakila watanni ne ba wani shekaru ba gashi nan kuma yanzu ya kuma dawowa hannun 'yan sanda kenan ba inda ya je kenan daga hannun 'yan sanda daga aka kai shi can kwana biyu aka sake shi ko aka je aka fito da shi ya koma ya ci gaba da abin da yake ba tsoron Allah a fuskarsa to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta kafa kwamitoci na masana sannan abin da ya shafi halayyar ɗan adam da kuma duba abubuwan da ita gwamnatin kanta ta kasa game da abin da ya shafi gudanar da shugabanci a duba a bambata shawarwari a toshe wasu kafofi a gyara wasu matsaloli harkar ilimi a gyara ta harkar tarbiyya a makarantu a gyara su yadda zaman banza yake a yi kokari a rage shi ta hanyar samar da ayyukan yi ta hanyar nuna matasa abin da za su yi a rayuwarsu da dora su akan gwadabi mai kyau dole ne hukuma ta ba da ƙarfi akan wannan shi ne zai kawo raguwar abubuwa waɗanda suke faruwa irin waɗannan muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu ya yi mana damuwarmu ya kawar mana da abin da ya fi ƙarfinmu Allah subhanahu wataala ya yi mana abin da yake rahama ce da lutufi gare mu ba don halinmu ba.
To da fatan Allah ya saka da alkhairi malam masu kallonmu da sauraronmu da wannan shimfiɗa ta malam da addu'o'i malam ya gabatar miki roƙon Allah ya amsa kai tsaye kuma cikin shirin namu na fatawar rahama na wannan rana za mu shiga domin fara karanta tambayoyin da kuka aiko domin jin amsoshinsu daga malam. Tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa in Allah malam yayin fitar da zakka ta amfanin gona shin mutum zai iya jinkirtawa ya jira lokacin da ya saba fitar da zakka ko ko dole ne ya fitar da ita nan take bayan an yi girbi?
Abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da amfanin zakkar amfanin gona shi ne ana fitar da ita bayan an gama girbe ta. Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadihi a lokacin da aka girbe shi a bada haƙƙinsa ba a ajewa a jinkirta ba ka da wani lokaci na fitar da zakka ta kayan amfanin gona sai wannan lokacin na girbe ta zakka da take ta dukiya ita ce wanda aka ce ta kai ita ce karata zagayo amma ita zakkar amfanin gona in yau ka girbe ya zama rari to zaka fidda masa zaka fidda zakkar sa ba a jinkirtawa
kuma wannan tambayar malam cewa yake idan na dauki kudin mijina na yi rijista da sauran hidimar karatun islamiya ba tare da sanin sa ba shin nayi laifi kuma zan iya fita islamiya ba tare da yarda ba dalili na shine mun yi aure wata tara kenan kafin aure na san da shi cewa zan fara fita islamiya bayan watanni biyu ko uku bayan daurin aure ya amince da haka amma yanzu ya ce wai iyayensa sun ce sai na cika shekara daya zan fara fita alhali kuma ina fita harkokin boko
abu na farko ya kamata duk mazaje su sani cewa wajibi ne a kansu daga cikin haƙoƙin da matansu suke da shi a kansu shine su ilmantar da su ilimin addini da za su bauta wa Allah da za su bi dokokin Allah su tsare dokar Allah meye Allah ya halatta musu meye haramta musu dokar Allah ta su za ta kasance wajibi ne akan kowane miji ya sauke wani nauyin da yake kansa da matarsa da ƴaƴansa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kowanda suka yi imani ku tsare kawunanku ku tsare iyalanku daga shiga wuta wannan aya tana nuna cewa wajibi ne mutum ya koyar da wato ya koyi addini a karan kansa kuma ya koyar da iyalansa kuma ya samar da iyalansa yanayi da za su koyi karatu domin su tsare kansu daga fada a cikin wuta da ubangiji ta da dama saba masa saboda haka wannan wajibi ne akan miji ya yi wa matarsa wannan a biyu hanyar da zai bi ya yi mata ko dai in shi yana da ilimi da zai karantar da ita gida ya karantar da ita ba a yi lura ta je makaranta in shi yana da ilimin ya ce zai ba ta wanda ya isa zai iya karantar da ita tun daga farko har zuwa iya abin da take bukata za ta san yadda za ta bauta wa Allah in kuma ba shi da shi to wajibi ne ko dai ya samu mata wacce za ta karantar da ita a gida ko ya kai ta makarantar da za a karantar da ita dole ne ya yi mata wannan idan bai yi ba to bai sauke haƙƙinsa da yake kanta ba abu na uku cikin abin da ita wannan mata take tambaya shine za ta iya ɗaukar kuɗin su ta yi registration na makaranta wato makarantar islamiyya da zai ta riƙa koyar karatu na farko irin wannan in ya faru a bi hanya da ta dace wajen yin komai kada a bi wata hanyar da za ta iya haifar da wani saɓani ko wata matsala da za ta zo gaba ɗaya auren ma ta rusa shi maimakon ki yi abin a bayan gidansa gara ki bi shi ta hanyar gamsar da shi cewa wani haƙƙi ne daga cikin haƙoƙinki bai halatta ya hana miki haƙƙinki ba na koyon karatu musamman karatun addini ba hurumunsa ba ne na ya haramta miki wannan bal abu ne da Allah ya wajabta masa ya yi sauraka lallai kina buƙatar sai ya miki wannan kina iya biyo ta hanyar wasu waɗanda suka san cewa za su faɗakar da shi su ja hankalinsa ruwa masa cewa abin da ya ke yi nan ba ke ya ke wa laifi ba Allah ya ke wa laifi kuma haƙƙinki ne Allah zai tambaye shi a kansa ki bi wannan hanyar kafin ce za ki ɗauka yi abin ba da saninsa ba kuma daga baya idan ta zo ta tashi abin ya iya zama matsala a rayuwar aurenku gaba ɗaya sannan abu na huɗu maganar cewa sai bayan shekara ɗaya iyayensu sun ce masa sai bayan shekara ɗaya wannan ba a shi wajibi wanda yake na lokaci ba a san jinkirta shi sau rayuwar shekara ɗaya ai ba hannunta take ba hannun iyayenta ba waye gaya masa cewa za ta shekara ɗaya ba da rai ko kuma shekara ɗaya in ta zo damar da ake da ita yanzu a sami ta gaba sau na ka ba shi wajibi in ya zama wajibi ne na lokaci to baya wahalarta a jinkirta shi ibadarta da ya za ta bauta wa Allah kuma ba wani abu ne da za ta ce za a jinkirta sai shekara bayan shekara sai bayan shekara za ta koyi sallah sai bayan shekara ta koyi tsahara sai bayan shekara ta koyi ya ake zamantakewar aure mai haƙƙin mijinta mai haƙƙin ƴaƴanta mai haƙƙin Allah a kanta mai haƙƙin manzon Allah a kanta sai bayan shekara wannan idan aka taɓa faɗar haka ai yanzu tun da ta zama baliga har ma ta yi aure wani abin ya haukata saboda ba maganar iyaye su dakatar da abin da Allah ya umarni a yi iyaye ana musu da'a ne cikin abin da bai saba wa Allah ba amma duk abin da ya saba wa Allah ba a yi wa iyaye da'a a kansa iyayenka ba su da hurumin da za su ce matarka ba za ta san addininta ba sai bayan shekara ɗaya ba su da hurumin wannan haƙƙinta ne kuma haƙƙin Allah ne a kanka saboda haka wajibi ne ya gaggauta yi mata wannan idan ya ƙiya to wannan kuma tana da damar da za ta nema wa kanta haƙƙin domin a nan abin da take so a yi shi ne a ta dankare ta yi ta bauta wa Allah ba daidai ba saboda ta yi rarrabe da su wanda kuma wannan ba daidai ba saboda haka in sun ƙiye to ita ta ci ta nemi ilimi tana da hanyar da za ta biya wa kanta ko iyayenta su biya mata ko za ta biya masa ko ita ta biya wa kanta to sai ta yi haka sai dai abin ya fuskara duk waɗannan hanyoyin ba su samu to shi ne za ta yi tunanin in wani abu ya zo namijin a hannunta ta yi amfani da shi wajen ta biya wa kanta wanda duk ba laifi amma sai an bi duka hanyoyin da ya kamata a bi an ga sun ba su samu ba sai wannan ɗin to a lokacin ne ya halatta ta yi amfani da wannan damar amma dai miji bai isa ko shi da iyayensa ko shi kadai ce ba za ta yi karatun addini ba kuma kamar cikin tambayar ta ce tana fita da boko ba ga wani irin bakatantar ne kamar ta da lahirar ka gina duniyarka ga abin da shi ne zai bi ta har kabarinta a ce ba za ta koye shi ba ga abin da a nan za ta koya a nan za ta bashi babu shakka akwai wato duhun kai ka ga ba wai ba ta fita ba ne tana fita ta yi harkokinta amma kawai karatun ne ba za ta je ta yi ba wanda babu shakka akwai taduwa a cikin wannan tunani
na malam to mai wannan tambaya ke cewa shin mutum zai iya yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar farko
abin da yake sunna ta nuna cewa tahiyar farko za ka yi ne zuwa ga ƙarshen tahiya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ne ƙarshen tahiya sauran salati ga annabi da addu'a wanda sai a tahiya ta biyu ko ce tahiyar ƙarshe idan sallah mai tahiya ɗaya ce kamar sallar asuba kaga a wannan tahiyar ta ƙarshe dai ita ce za ka yi salatin ka yi addu'o'in da kake so ko mai tahiya biyu ce kamar sauran sallolin to a tahiyar ƙarshe dai ita ce tahiya ta biyu ita ce za ka yi wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da sauran addu'o'i da za ka yi bayan ka yi salati wannan shi ne abin da suna ta nuna
to a karmaka lahu wannan tambayar cewa take mace ce mijinta ya rasu daga baya ta sake yin wani aure a lahira da wani miji za ta kasance a aljanna na farkon ko na
biyu ya tabbata abu darda yake cewa umu darda matarsa ya ce in kina son ki ci gaba da zama mijinki har a lahira to idan na mutu kake saraki yin aure sai saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa almar'atu li akhi zawjiha fil janna mace za ta kasance ga mijinta na ƙarshe a cikin aljanna a aljanna babu wanda yake zama haka kawai ba aure ko namiji ko mace da yana cewa laisa kamar yadda ke tsaye wasu laisa fil jannati azab babu gwauro ko gwauruwa a cikin gidan aljanna idan mutum ma bai taɓa aure ba in ya mutu magiji zai aura masa a gidan aljanna ko mace ba ta taɓa yin aure ba ta mutu Allah zai ba ta mijinta a gidan aljanna saka ba gwauro a gidan aljanna idan mutum ya auri mace suka yi rayuwa tare suka koma ga Allah tare to ita ce matarsa matukar sun shiga aljanna Allah ya ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim haka mutane maza da suka yi aikin kwarai za su shiga aljanna da iyayensu da matansu haka Allah ya ce ku shiga aljanna antum wa azwajukum ku da matayenku tuhbaruna a ciki za a faranta muku rai za a abinda za ku za a daɗa muku saboda haka mutum da matarsa suka yi kyawawan aiki suka mutu za su shiga aljanna tare idan mace ta yi aure sama da miji ɗaya ko wannan abin da ya tabbata hadisi sahihi wannan na Ummu Darda cewa almar'atu li akhiri azwajiha fil janna ta yi aure ta kuma sake aure za ta kasance namijinta na ƙarshe tukaddiya ya shiga aljanna tuta da suke a gidan aljanna akwai hadisin Ummu Salama wanda Imam Tabarani Darqutni ya rawaito shi cewa takunu li ahsanihima khuluqan za ta kasance ga wanda ya fi kyakkyawar ɗabi'a to na hadisin munkar ne hadisi ne da bai tabbata ba hadisi ne da bai inganta ba hadisin da ya inganta shi ne wannan na Ummu Darda da Abu Darda
su malam wannan tambaya take cewa shin da gaske akwai bid'a mai kyau da kuma bid'a mara kyau
kalmar bid'a tana nufin sabon abu sabon abu akwai sababbin abubuwa a addini akwai kuma sababbin abubuwa a rayuwa rayuwa ta yau da gobe ta dan adam sababbin abubuwa a rayuwa ta yau da gobe ta dan adam mutukar ba su ci karo da wani abu da Allah ya haramta ba wani halal ne Allah subhanahu wataala ya halatta mana duk wani abin da yake sama da ƙasa ba amfana da shi duk wani abin da Allah ya halitta a sararin samaniya ko a bayan ƙasa Allah ya hore wa ɗan adam ya amfana da shi sakhara lakum ma fi samawati wa fil ard jami'an min wallazi khalaqa lakum ma fil ard jami'a Allah ya hore muku abin da ke sama da abin da ke bisa da halitta sace ya halatta muku abin da ke sama gaba daya naku ne saboda abin da ke sama da ƙasa duka a rayuwa ta ɗan adam halal ne amfana da su mutuƙar dai ba abin nan haramu ba ne tana cikin abubuwan da Allah ya haramta ba su kuma abubuwan da Allah ya haramta ya yi bayanin su kan fassara lakum ma harrama alaikum Allah ya yi bayani daki-daki na abin da ya haramta mana sauraka abin da duk bai shiga cikin da'irar haramun ba to halal ne a rayuwar duniya sauraka abin da za a kirkira na kirkire-kirkiren rayuwa wanda duk sabuntarsa ya halatta mutum ya amfani da shi damar can Allah ya hore masa ne Allah subhanahu wataala ya ce الخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون التي دواكي دجاكنا الفنري هذا دواكي الفنري دجاكنا جنك حو سنك يألونس التي كما ويخلق ضيحة لتي ما لا تعلمون أبن مقصن سبما وتبقى من خوات مقصني بما الله ذي سامر نفس أكذو أكسامر دوس أبا من خوات ديوة بايان ودنك الله يأبتها bayan dawakai bayan raƙuma bayan abin da jakai da alfadarai da shan halitta ababen hawa daga keke babur har zuwa jirgin sama duka ababen hawa ne da suka shi ƙarƙashin waya kulukku ba na talo ɗan adam zai amfani da su kai abubuwa da ɗan adam yake amfani da su a masallatai yake amfani da su a rayuwarsa ta yau da gobe agogo abin bututun magana fanka duka waɗannan abubuwa suna cikin ƙirƙirarren abubuwa da ɗan adam zai amfani da su to wannan duka harka ce ta duniya harka ta duniya addabawa ba wannan su kawo su duniya ba abin yake cewa an ce alamu bi umuri duniya ko ku ba fi sanin harkar duniya shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo shi ne ɗora mutane yadda za su san Allah su bauta wa Allah su yi kyakkyawar rayuwa a duniya su yi kyakkyawar rayuwa a lahira amma harkar kere-kere ba wata zanubi ya zo da ita ba to wannan duka harkar bid'a harkar duniya ana so mutum ya zama ƙwararren mai ƙirƙiro abubuwa ma abin da ba za a yaba masa ne in ya ƙirƙiro wani abin da amma harkar addini ta wannan ba a halatta mutum ya ƙirƙiro wani sabon abu da sunan addini da sunan neman lada da neman kusanci da Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani bai bayyana su ba annabi zo da shi ba wanda baya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam da ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rad wanda duk ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wanda cewa a cikin al'amarin mu wanda wato a cikin addini a cikin rayuwar duniya ba keke ba babur ba ba kamera ba ba fanka ba a cikin addini فهو رد تؤمر مثلا كائن سبع أصف ألا نجعل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله التي كسنا دعوة من تالي يعني نسك شرعا تامسونا أبو الدين وأن الله بإذن لشيبا فهذا كنا دون أبناء الدين على بقاتها الله يإذن لشيبا في أبو كذا موتاوة أبو كذا كسنا جاء الله دون أبو كذا في أنسى مؤمن إذن سنجزم الدين وما بدي شاهدوا ليه wannan an riga an baka budadden izini cewa duk wani abin da zai amfane ka kai amfani da shi matukar ji baya cikin da'irar abin da Allah ya bayyana cewa ya haramta ba ka dauko giya ka sarrafa ta ka ce zuwa shan giya ba ko ba irin ta da ba ce da alkurani ya haramta a wannan giya ce ta zamani a duk giya giya ce duk abin da zai taba taba hankali to dai shi giya saboda haramun ne saboda duk wani abu da ya shiga cikin da'irar haram to wani haramun ne aladi ko ya aka sarrafa shi duk canza masa kamanni da za a yi yana nan aladin sa kuma yana haramun sa saboda shi da'irar duniya abubuwan da aka haramta su ne ta kan a tsoke suke su aka riga ya bayyana su amma sauran ba uhilla lakum ma wara zalika duk abin da ba wannan da aka haramta ba to halatta muku shi za ka an bar maka shi a dukule kayan da za ka sa takalmin da za ka sa hula za ka zanin da za ki daura duk wani abu da za ki amfani da shi an halatta miki wata kira bai shiga waccan da ya daga aka ce an haramta ce an haramta mutum namiji sanya kaya na alhariri misali an haramta namiji ya ado da zinari wanda duk an haramta amma wanda ba haramta ba duk kalar da yake so je saka duk irin yanayin yadin da yake so je dinka ba haramta masa amma harka addini ita kuma an tsoke ta wancan an buɗe shi amma kuma an tsoke shi an takaita shi cikin abin da Allah ya izini shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shi an tsoke shi sai abin da Allah ya izini a kansa da abin da Allah bai ba da izini a kansa ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to ne za a bauta wa Allah da shi shi yasa annabi ce kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi an-nar ce duk wata bid'a yana nufin ta addini bata ce duk kuma wani bata to ita zai kai mai shi saboda haka addini babu wata bid'a a addini wanda take mai kyau duk bid'a da annabi ce duk bid'a bata ce wani abu da kaga an ce wannan mai kyau ne bid'a ce mai kyau to ba bid'a ba ce ga bincika yana da tushe a addini to wannan ba za ka kira shi bid'a ba za ka kira shi bid'a ba in yana da tushe a addini ba so ne shi bid'a ba amma abin da aka sani shine sunna hasana amma ba bid'a hasana ce man sanna fil islam sunnatan hasana akwai sunna hasana amma babu bid'a hasana to haka babu magana bid'a hasana balle tana san bid'a wajiba
to akan makallahu me wannan tunda yake cewa akwai wani tsari da masu sana'ar sayar da shanu suke yi mutum zai ba su shanu su sayar masa su ne za su kula da shanun har mai saya ya zo idan mai saye ya zo sai su ƙara wani abu a sama ba tare da sanar da mai shanu ba mai shanun ya san suna yin haka amma ba zai sallama dabbar ba sai ya ji farashin idan ya yarda a siya sai ya sallama mai kula da dabbar shin irin wannan ciniki ya halatta
to ni ban gane tambayar an ce sani in ka ce sai ya ji farashin kuma an ce ya sallama amma dai abin da yake akwai shine duk kayan da ba naka ba sai aka baka dillancin sai aka baka tallata mai shi sai ya ce ga kayan ka tallata mu idan ya baka farashi ya ce ga farashin kayana kuma haka nake so a sayar mu to baya halatta ka kara wani abu akan abin da ya ce shi ne farashin kayansa in ya ce ga kari abin da ga kaya da haka nake so a sayar da shi kai kuma ka sayar da sallame ka akan jiddar da kuka yi zai baka kaso ɗaya bisa kaza to shi ke nan bai halatta ka je ka ƙara ba ba tare da izinin sa yana iya kuma ɗauka ya baka ya ce ga kayan ni a guri na kaza nake so a sayar min da shi amma na baka dama in ka samu da zai ƙara maka akan haka ya ƙara maka to na bar maka to wannan shi ma babu laifi mai kaya ya baka izini ce ga kayan shi na 1,000 amma in ka samu wani ya saya 100,000 wannan karin ka je na bar maka idan halatta ka ce saboda izinin mai kaya ne in kuma ka karɓi kayan mutum a kan farashi sai ka je ka samu wanda ya saye shi sama da farashin ka dawo da mai kaya sa karin wato ka ba ka shi a kan 1,000 da ka je sai wani ya taya shi ma kai ce 100,000 sai ka sallama masa to dawo ma da mai kaya kudinsa cikakke 200,000 ka ce ga kudin kayan ka 200,000 ka samu mai sayan shi in ya so in ya ga dama ya bar maka 200,000 in ya ga dama ya karɓi 200,000 sai kuma ya sallame ka wannan shine abin da ya halatta amma in ba da wannan ba ka ɗau kayan mutum da zai ka kara kuma ka dauke saman karin ba tare da saninsa ba ko ba tare da izininsa ba ko da ya sani bai baka wannan izinin ba wataƙila wata ƙarfa-ƙarfa ce ta kasuwa an saba yi ba wanda ya sai hana ku a wani lokaci sai ka ga shi mai kayan bai ba da izinin ba ko ba da zai iya hana ba haka ba sai dai kuma da kayansa ba za a sayar masa ba da zama da ya karɓi wannan mu'amala ala dole to wani ci ba haramun don mutum ya ci wannan karin amma inda izinin sa ne da yaddarsa wani ba mu laifi
to wannan tambaya malam take cewa mijina yana da zafin rai da saurin fushi kuma idan yana gida ya fi ba wayarsa muhimmanci auranmu wata takwas ne amma ban ji daɗin zama ba gaba ɗaya da shi ba shi da tsafta ba ya da daɗin magana kuma ba ya nuna kulawa ina neman shawarar malam
to wannan abubuwa da suka faɗa abubuwa ne masu abin nan na kurkure ba ruwan shi da ke da na da na wayarsa ne kawai yana mishi wanda kuma ba haka ya dace miji ya yi mu'amala da matarsa ba dole ba ta wani lokaci ba ta da wani sai shi shi ne abokinta shi ne abokin hirarta shi ne abokin tattaunawarta shi ne abokin rahatta shi ne abokin wasanta ta rasa shi ba ta da wani wanda zai mata waɗannan abubuwa saboda wajibi ne ga miji ya ba wa matarsa wani ɓangare na lokacinsa ta yadda za a samu mata abubuwan da za su kwantar mata da hankali a samu mata natsuwa a gidan mijinta a saboda ka ta wannan ɓangaren kin gaya gana na biyu kibai da tsafta tsafta muhimmiya ce a rayuwa mutum ko shi kaɗai yake rayuwa ba tare da wani tare da shi ba wajibi ne ya zama mai tsafta yasa aka shara'anta mana wasu ibadu wanda a cikinsu za mu samu tsafta irin su alwala irin su wanka irin su wankan juma'a ba ta kuma saboda ya zanto musulmi koyaushe yana ƙoƙarin gyara cikinsa yana ƙoƙarin tsaftace cikinsa da sauransu tsafta tana da muhimmanci ƙwarai da gaske a rayuwar ɗan adam ballantana kuma tsakanin miji da mata wanda suke tarayya ko da yaushe suke zama guda ɗaya wataƙila su ci abinci tare su kwanta guda ɗaya babu shakka aka ce akwai ƙazanta tare da ɗaya daga cikinsu to ɗaya zai cutu duk kuma abin da wani zai cutu a dalilin ta haramu ne a ka aikata shi don ya ce la zarara wala dara wata cuta ka a cutar da kai nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum wanda ya ci tafarnuwa ko albasa mai wari ya shiga masallaci saboda zai cutar da masallata da warin tafarnuwarsa nabi ya ce duk wanda ya ci daga wannan bishiya da tafarnuwa yuci fala ya kurban na musallana kada ya matso inda muke sallah in ya shigo wurin da suke sallah ba ma mutanen da suke jikinsa ba hatta mala'iku da suke shiga masallaci ba sa jin daɗi wannan warin nasa fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam yuci mala'iku fa su ma cutuwa suke da abin da ɗan adam yake cutuwa da shi aka yarje masa ya haƙura da zuwa jami'i idan ya ci tafarnuwa ko wani abu mai wari aka ce ya haƙura ya zauna duk da muhimmancin jami'i aka ce kai ya shigo saboda kai ya cutar da abokin zamansa to wani wanda rayuwarsu ta gaba ɗaya tare suke sun ga gauraya sun zama abu ɗaya a ce kuma yana da rashin tsafta ga shi ba wannan ba ƙaramin tasgaro ba ne sai ta ce da me
a ce ba ya da furci ne
ba kalma mai kyau Allah ya ce duk bawa da kake mu'amalar ƙorobin na ce husna ya mutane da daɗin kama wallahi ibadi ya ƙorin latihi ya ahsan wala ce ga yawa bayi na za su yi magana su faɗi magana ba da tafi kyau wala ce jadilu a alkitabi illa bi latihi ya ahsan kar ku yi jayayya da ahlul kitabi yahudu da nasara sai da maganganun da suke mafiya kyau to kai musu magana mai kyau sai ce wal kalimatu tayyiba sadaqa magana da daɗa sadaka ce wai za ku yi fadilo ayoyi da hadisai da yawa da cewa ka zan mai kyakkyawar kirci mai kyakkyawar magana to wannan ga kowa da kowa ma haka ake so ka zama ballantana ko matarka ballantana wacce kake nuna ƙauna da gare ta kake nuna kana son ta wacce za ta zama uwar ƴaƴanka wacce take kula maka da gidanka da dukiyarka babu shakka wannan matar garo ne sai da haka mijinki ya da abubuwa da dama ki yi kokari a karan farko ki nemi yadda za ki saisaita shi ya gyaru cikin waɗannan ɗabi'u na shi in Allah ya sa aka yi sa'a sai ki ga dalilin ki kuma ya gyaru tunda ba wata ba wani abu da mutum zai ɗabi'antu da shi idan ya so canza ba zai canza ba ba halitta bace da zace haka aka halicce shi da ita ana halittar mutum a cikin kyakkyawar ɗabi'a kullum mauludun yulidu ala alfitra saboda haka ya zo duniya da kyakkyawar ɗabi'a daga baya ne wasu abubuwa suka sa shi ya canza yi ƙoƙari ya canza shi in ya shigo gida a zo mai gida ya kamata da ya ce wai je ka maka wanka na tura ka na yi wayewaye hanyoyi ne daban-daban tana jan shi a hankali cikin dabara idan ta kuta mata har ki sa masa sha'awar tsafta ɗin mai yi wanka ki sa masa turare yau da gobe sai kina ya saba da wannan haka nan maganganu in ya yi maka na mara daɗi ki ne ki mayar masa da mai kyau in ya yi mara kyau sai ki yi masa mai kyau sai da kansa wata rana sai ga cewa yana ɓata miki amma kira kyautata masa shi da kansa wataƙila ya yi tunanin gyarawa yi haka a hankali wasu abubuwan zai iya gyaruwa sai ya gyaru aka yi nasara sai kira ka ya dawo kamar ba shi ba.
To malam mai wannan tambaya yake cewa shin kafan mace al'aura ce menene hukuncin macen da ta yi sallah ba tare da ta rufe ƙafafuwanta daga idon sawu zuwa ƙasa ba alhali duk sauran jikinta na rufe.
To wani tambayar muka shiga an sata
na cewa
yana gan mubanta zuwa zuwa kamar lokaci ya yi
to mala to masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da naku safannin tambayoyin ta kan hanyoyin da ake aiko da safon wato hanyar aiko da safon ta rubutaccen sako ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0700-3640-1455 ko kuma ta kan adireshin imel na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan shafin munasa da zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsandiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Rubayyawa da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.